Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi, kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasigi Garba. Hukumomin Rasha sun kama mutane hudu da ake zargi da taka rawa a harin nan da aka kai wani dandalin nishadi da ke gefen birnin Moscow, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 133, kuma an yi imanin cewar kasar Ukraine suka dusa. A cewar shugaba Vladimir Putin jiya Asabar, a yayin da yake jawabi ga mutanen kasar, a halin da ake ciki dai, Ukraine ta ce ba ta da hannu a harin na ranar Juma'a a babban dandalin Korokos da ke Kronogos, wanda kungiyar ISIS Russian Afghanistan ta yi ikirarin kaiwa a wani bayanin da aka saka a kafar sada zumunta mai alaka da ISIS. Ukraine ta zargi Putin da wasu 'yan siyasar Russia da yunkurin kaga ma Ukraine alhakin wannan harin, saboda aiwa Russia uzuri a yakin da take yi a Ukraine, wanda aka shafe shekaru sama da uku da farawa. Rundunar nan mai samun goyon bayan Amurka, wadda ta murkushe ISIS a Siriya shekaru biyar da suka gabata, ta yi gargadi jiya Asabar cewa har yanzu tsatsauran kungiyar na da matukar hadari ga duniya baki daya. Tana mai kira ga al'ummar duniya da a samu mafita game da dubban mayakan ISIS da ke daure a gidajen kurkukun wajen. Bayanin na mayakan kurdawan SDF na bikin zagayowar shekaru biyar da kawar da ISIS daga tungar ta ta karshe a yankin da ta ayyana a matsayin daula na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da kungiyar ta ISIS ta yi ikirarin kai harin nan na ranar Juma'a a birnin Moscow, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 133 akalla. Ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2019, mayakan SDF suka kwace ƙauyen Baghouz da ke gabashin Siriya, wanda hakan ya kawo ƙarshen daular tsohuwar kungiyar da ta hada da wasu yankunan ƙasashen Siriya da Iraki. A zamanin tashinta, ISIS ta gallaza ma miliyoyin mutane, ta kuma janyo dubban mutane maza da mata daga sassa daban-daban na duniya da suka bi ta. A halin da ake ciki kuma, yau shekaru 13 da Siriya ta afka cikin yakin basasa, amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kasar ta dada zama kasa mai hadari ga farar hula. Tana mai cewa gwamnatin kama karya ta shugaba Bashar al-Assad, wadda ta janyo rikicin, ta ci gaba da zama bisa gadon mulki, kuma ta zafafa sababbi ta fannoni daban-daban. Har yanzu rikicin Siriya na ɗaya daga cikin mafiya sanadin mace-macen farar hula a duniya. Rigingimun na ci gaba da faruwa a sassa daban-daban na Siriya, kuma sun ma dada tsanani a baya-bayan nan, musamman ma a arewa. A cewar Adam Abdulmula, zaunannen coordinator harkokin jin kai a Siriya, a wani taron manema labarai a birnin Geneva shekaran jiya Juma'a. Kamar yadda aka saba amfani da wasu lokuta na musamman wajen yin afuwa ma masu laifi a sassa daban-daban na duniya, ciki har da Najeriya, wannan karan ma fursunoni da dama sun samu afuwa albarkacin watan azumi na Ramadan. A Najeriya akwai dimbin fursunoni a jihohin kasar, kama daga waɗanda ke jiran a yanke musu hukunci da kuma waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa ko daurin shekaru daban-daban bisa ga munin laifukansu. Idan an dace, shugaban kasa ko gwamnoni kan yi afuwa ma wasunsu albarkacin ranaku ko lokuta na musamman, kamar yadda ya faru a jihar Bauchi, inda aka yi ma fursunoni 96 afuwa tare da basu dan abin zaman gari albarkacin watan azumi na Ramadan. Daga Bauchi ga Abdulhamid Muhammad.
Daga cikin gwamnonin da suka yi afuwa sun hada hadda na jihar Niger, Umaru Bago, mutane 80, Babajide Shomo'olu, mutane 49, sai gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni, mutane 115, a yayin da gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya yi afuwa mutane 96 tare da biyan kudin tara da kuma ba su naira 111 kowannen su domin su yi jari. Kuma ɗaya daga cikin mutanen da aka yi musu afuwa ya yi jawabin godiya a madadin sauran.
Wannan mai girma gwamna yana tausayin mu, yana ɗaukan mu ƴaƴa mejin kukan talakawa, kuma muka samu kanmu Allah ya samu matasa.
Yablu Ha Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A ƙarshe, mutane 54 cutar kwalara ta yi ajalinsu a ƙasar Somalia cikin 'yan watannin nan. 9 daga cikinsu sun mutu ne a makon jiya, wanda zuwa yanzu shine adadin mace-mace mafi yawa cikin mako guda sanadiyar wata cuta a wannan shekarar, a cewar ƙungiyar ayyukan jinƙai ta Save the Children.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Barkanmu da wannan lokaci. Halima Abdullahi ce ke muku lalle. Marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan dabaru daban-daban na samun kuɗaɗen shiga a yanar gizo, ganin irin yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya, inda 'yan ƙasar musamman ma matasa ke kokawa da ƙarancin albashi da kuma rashin aikin yi baya ga tashin farashin kayayyakin abinci. Alƙalaman ƙididdiga daga hukumar NBS sun yi nuni da cewa yawan shigan aikin ma'aikata a tsakanin masu shekarun aiki a Najeriya ya ragu zuwa kaso 79.5 cikin 100 a zango na uku na shekarar da ta gabata, idan aka kwatanta da kaso 80.4 cikin 100 a zango na biyu, lamarin da ke ƙara sanya mutane cikin munin yanayin yin rayuwar yau da kullum. A bisa waɗannan alƙalman muka gayyato muku ƙwararru biyu waɗanda suka yi fice a mu'amala da kafofin yanar gizo wajen samun kuɗaɗen shiga, kuma za su mana bayani akan ire-iren dabarun da ke amfanar da su, kuma yadda matasa za su iya more su suma su ci gaba a rayuwa. Yanzu gare ki malama.
Sunana Dr. Hawwa Bra. Gaskiya akwai nasabobi masu yawa akan kafafen sada zumunta na zamani. Ina kira ga yaranmu, wato matasa, su maida hankali kan wannan sashen guraren samun nasibi na ƙarin tattalin arzikin ɗan adam, da Allah ya ba ku hazaka da hanyoyin sarrafa abubuwa akan waya da kwamfuta. Alal misali, kamar yadda na sha faɗa a baya, ni kaina ina bin hanyoyi na sada zumunta da nake samun kuɗaɗe na, kamar ina brand ambassador na wani nutrition company da ake kira Goli. Tunda na saka aka bani coupon ɗina, ina nan gida ba tare da na yi komai ba, nake samun nasibi akan Goli as abinda ake kira brand ambassador. Na farko dai akwai abinda ake kira influencer marketing, wato kai da ka shahara zaka iya ɗaukar products ɗin mutane kai branding, ka riƙa yi musu talla kayayyakin su, suna biyan ka lada ko company ne ma babba irin magi, kamfanin nukan madara, manya-manya fake na talla. Na biyu ana kiran wannan create and sell product. Zaka iya amfani da irin su Facebook da sauransu, ka nuna products naka kaima da ka kirkira kake siyarwa ko na wasu. Idan aka yi clicking aka siya ta ɓangaren ka, duk abinda mutum ya siyar zaka samu commission.
To malama, ina ga wasu hanyoyin samun kuɗaɗen shiga kama daga affiliate marketing, wato tallace-tallacen haɗin gwiwa wanda kamfanoni ke biyan masu wallafa musu kayayyakin da suke sarrafawa ko service a yanar gizo.
Shi affiliate marketing shi ma commission based ne, kamar link ne na referral zaka saka a cikin pagin ka, sai ka tallata mutane abinda suke yi ko services ne, kamar a ce akwai wanda ta iya kitso da kunshi, zaka zaka iya saka link idan mutum ya gani ya clicking through link din nan da ka saka zaka samu kaima nasibi wani kyauta haka nan daga ita ko shi mai sayarwar
sai kuma ga batun content monetization wato dabarar wallafa abubuwa masu amfani a yanar gizo ta yadda idan aka kalla wanda ya wallafa na samun kudaden shiga
akwai content monetization shi kuma zaka creating content ne kamar yanzu a ce ina da hajata ina saida kwalaba da nono ko tsamiya amma ba ni da hikimar yanda zan kalmomi waɗanda za su zama masu gamsuwa da kuma jan hankali to wasu Allah ya ba su nasibi akan irin wannan sai zamana kawai zaka zo ne ka rubuta talla in biya ka kai dai zaka zo ka tsara mu yanda zan yi ki za ku ga an zo an saka muku tallar sabulu wani ne can gefe ya zo ya nuna musu yanda za su sa sabulun ne yana kumfa har a rika maka fasalin yanda kanshin sa yake kana kallo amma a kwakwalwarka kamar ma kana jin kanshi to ana biyan mutane irin wannan ma akwai crowdfunding zaka amfanu ka samu lada akwai media management akwai waɗanda abubuwa sun musu yawa suna neman managers wanda za su rika sassaka musu abubuwa wannan ana aiki ne akan yadda da gaskatawa mutum zai baka username din shi da password kai zaka je ka rika sarrafa mishi page shi shi yana gida
yaya bangaren TikTok da kuma wasu manhajojin samun kudaden shiga
yanzu dai akwai ma wato talla wanda TikTok su za su yadda da kai kai sai ka ci wasu jarabobi ga yaran mu na America suna yi sosai za su baka kati wanda zaka tafi ka je kantuna kai siyayya ka tafi ka kai wa mutane gidansu wannan siyayya a biya ka kuma akwai manhajoji kamar yanzu wani unlock arewa da ya bude manhajar sa ta tallatawa mutane abubuwan su kowanne jaha kuma ya danganta wannan ga duk duniya yanzu kana Brazil kana san zogale kana san kuli kuli akwai inda zaka zo manhajar wa'annan ka duba ka gani su hada ka da international connection wala akwai wato kudi sosai sosai a hanya mai sauki a social media muna nan kuma muna amfana ina kira ga matasan mu su tashi tsaye su yi bincike mai tsanani akan hanyoyi na tafarkin tattalin arziki wanda zaka zo kana dan yaron ka kaji ana cewa kuna ɗaya daga cikin matasa masu arziki ba tare ma da kai ilimi sosai ba mai zurfi ka taimaki iyayenka duk daga TikTok din da ake zuwa ana tsirara ana zage-zage ana cin zarafi
masu sauraro kar ku sa'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma za mu ji daga bakin bakon mu na biyu wanda zai mana bayani akan bin hanyoyin da suka dace wajen samun kudaden shiga ta yanar gizo
sunana Yusuf Salisu Fontuwa kuma ni manajan partner ne a Lumila kuma ni nake da kamfanin Vision Pool to shi maganar dabarun samun kudin shiga ko kuma samun kudade ta yanar gizo ba karamin abu bane wato wani sabon abu ne kuma wanda yanzu shine zamani ya zo da shi za ku ga cewa yanzu mutane da yawa ba ma matasa kadai ba har da manyan mutane da dattawa maza da mata waɗanda suka fahimci yadda yanar gizo din take yin aiki wato sun sa kai cikin abubuwa sun dukufa cikin irin waɗannan dabarun da ake amfani da su ana samun kuɗi a bisa yanar gizo kuma akwai dabaru kala-kala waɗanda ake samun waɗannan kuɗaɗe ta yanar gizo to sai dai ba nan gizo yake saka ba saboda kamar dai yadda aka sani ko a addinin musulunci mu abin da aka koyar da mu shine idan zaka nema ka nema halaka to a bisa yanar gizo din nan akwai miliyoyin hanyoyi da za ka iya samun kuɗin shiga ko kuma kuɗaɗe kai kasuwanci a bisa yanar gizo to amma mafi akasarin waɗannan hanyoyin ba hanyoyi bane na halaka wannan ba ma shine matsalar ba wato wuri ne wanda yake kama da gandun daji wanda survival of the fittest ake yi wanda yayi wani ƙarhi sai zalunce shi saboda mafi yawancin mutane da suke cikin girman wannan duniya ta yanar gizo ko kuma suka afko mata da wato kudirin amfani da abubuwan da ke ciki su samu kuɗin shiga suna da ƙarancin ilimi na yadda ake amfani da manhajojin nan
to madalla mallam Yusuf yaya batun sabbin hanyoyin samun kuɗi da ake yayi a yanar gizo a yanzu
abinda ake yayi shine wannan maganar crypto da mining da ake yi da kuma wani sabon abu da ya shigo nahiyar Africa ya shigo Nigeria kuma yanzu shine yake tashi a bangaren arewacin Nigeria wanda ake cewa affiliate marketing mutane suna amfani da wannan affiliate marketing din suna yaudarar matasa da matan aure da manyan mutane ma suna saida musu wani wani irin mafarki wanda ba zai yi ba alhali kuma abinda ake cewa za a saida ma mutum yadda zai amfani da shi wannan dabarun affiliate marketing din ya samu miliyoyin kuɗi ba shi bane ba ake saida wa mutane alhali mutane ne kawai suke saida training course nasu sai su ce kai ma za su baka yadda suke hada nasu training ne yadda zaka yi training din kai ma ka samu kuɗi alhali ba wai shi affiliate marketing din bane yake samu kuɗi to za ku ga wannan ya ja mutane da yawa suna shiga cikin wannan tarko to ni dai abinda muke ba da shawara a koyaushe shine idan koda lokaci a ajujo mu in muna koya ma mutane irin waɗannan dabarun muna kokari mu bude masu ido akan dabaru na abinda ake ce makariya a bisa yanar gizo shine cyber security da yadda kuma mutum zai fahimci yadda sha'anin social engineering yake wato yadda mutum zai amfani da wani wayau na musamman domin ya yaudare wani dan ya samu ya ci galabar sai ya sace mashi kuɗi ko kuma ya sa ya rika bashi kuɗi ba tare da ya san cewa zalunta shi yake ba so yana da muhimmanci mutane su gane cewa lallai da gaske mutum zai iya samun kuɗi ta hanyoyi da yawa a bisa yanar gizo amma kuma akwai mutane da yawa waɗanda sun daure damara sun yi shiri na musamman domin su amfani da ita yanar gizo din su kuma su zalunci jama'a Allah ubangiji ya kare
to mun gode kwarai da gaske gabaki daya kuma abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amerika ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Majalisar Dinkin Duniya ta ware 20 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiya da kuma tsaftar baki wanda yayi daidai da jiya Laraba. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsafta da lafiyar baki ta Najeriya Comrade Yasinu Khalil inda ya fara mana bayani kan wannan rana.
Rana ce wadda muke kira da World Oral Health Day. Rana ce ta musamman wadda ake kula da tsaftar baki. Irin wannan rana akan yi wannan murna ana farin ciki ana fadakar da al'umma amfani da kuma kula da tsaftar bakin su saboda rashin tsaftar baki rashin tsafta ce ta jiki gabaki dai abubuwan da muke yi a irin wannan rana idan ta kama muna yin free dental service abinda muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar dake wannan kasa da ma jahohin mu gabaki daya akwai kuma karantawa da fadakarwa da muke yi ma al'umma musamman mutanen mu na karkara da ma mutanen da ke zaune a birane domin yadda ake kula da tsaftar bakin su mukan karantar da mutane mu fadakar da su mu waye musu da kuma fadakar mu tunatar mu kuma lura da su akan yadda ake kula da tsaftar baki tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin da ma so nawa ake wankin bakin da kuma illoli da rashin wankin bakin ke haihuwa
to kamar wasu irin aiki ne ake yi kyauta a rana irin wannan
gabaki dai wannan kasa ta mu ta Najeriya a jahohi 36 gami da Abuja mukan wannan ai kuma kowace jiha kake akwai wakilan mu akwai ma'aikata suna fadakar da mutane ana wankin baki kuma ana cikon hakora idan mutum ya zo da hauri ne yayi rami akan cike mai shi da duk dai wani abu wanda zai taimaka ma mutum idan ya zo asibiti za a yi mashi kyauta makin ka biya kuɗi to irin wannan ranan muna yin shi kyauta domin mu nuna ma mutane fa'ida da muhimmanci da amfanin kula da bakin rashin kula tsaftar baki yakan haifar da ciwo ta da dama wanda babu lokacin fadin su gabaki daya amma zan dan fadi ko uku ko hudu akwai abin da muke ce ma halitosis ma'ana warin baki wannan yakan faruwa ne ta sanadiyar rashin wanke baki akai akai akwai abin da muke ce ma xerostomia ma'ana dry mouth shi wannan kuma akwai halittar da Allah ya cin bakin mutum wanda ke haifar masa ma'ana wanda ke producing saliva ma'ana yawu kenan to wannan xerostomia abin da ake nufi da shi sai bakin dan adam ya bushe shi ma duk rashin tsaftar baki da shi akwai abin da muke kira dentitis shi kuma yakan bata ce ma'ana jinjiba ko tissues soft tissues da a cikin bakin mutum tare da bata kashin da ke taimaka ma hakora wurin tsayuwa akwai shi kan shi jinjibitis din wanda za ka ga ga dasashin mutum yayi kumburi ko yayi ja ko yana fitar da jini da sauransu dai. Taken mu na bana shine happy mouth happy body. Kaga farin cikin bakin mutum shi a farin cikin jikin dan Adam. Ma'ana jin dadin bakinka shine jin dadin jikinka. Don idan bakinka bai da dadi ba za ka ji dadin jikinka ba.
To shin da brush da mun wanke baki ne kadai ake iya wanke baki?
Wankin baki ba da brush dai ake yi ne ba, ana yi da chewing stick. Abun da ake cewa chewing stick shine aswaki, mai swaki nan. Yan aswaki bai hana kai wanke bakinka da brush. Brush shine abun wankin baki. Toothpaste kuma makilin wanda mutane ke wancewa makilin. To makilin sunan kamfani ne man wankin baki. Shine abun da ake wanke baki da shi a hada da wannan brush din. Ana amfani da man wankin baki da brush a wanke baki so biyu a rana, ba so daya ba. Kafin mutum ya kwanta bacci, bayan ya gama dukkan abun da yake yi, ana son ya wanke bakinsa kafin ya kwanta. Bayan kuma ya tashi babu kata ya wanke bakinsa. Abun da kawai ake so ya gunda ruwa a bakinsa ya kuskura ya zuba, sai bayan ya ci abinci ya wanke bakinsa. Musamman irin wannan wata da muke ciki na watan Ramadana ga masu yin azumi, zaka ga wasu ba sa ma wankin baki saboda suna dogaro da wani hadisi da Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam yake fada cewa warin bakin mai azumi ya fi turare kamshi a wurin Ubangiji. To warin bakin mai azumi anan ne kaga akwai ba wai ana nufin wari wanga wanda mutum baka iya matsaya kusa gare shi kana magana ba, saboda zaka ji kata kura musamman iyali. Zaka ga iyali suna yawan kawo korafin mazaje cewa bakunan mazajen suna yana wari, ba sa iya jin dadin mu'amala da su. Iyali ba dai ka shigo cikin al'umma ka zo cikin mutane bakinka na wari, zaka ji kai kanka ka tsare kanka. To ba sai ma amma magana ba, to ana da bukata sosai a irin wannan wata na azumi a danke wanke baki so biyu a rana kafin a kwanta bacci a wanke baki. Idan an tashi an yi suhur kuma a wanke baki, ma'ana an dauki azumi kenan, shi ma a wanke baki. Ko mutane sukan yawan korafi cewa in sun wanke bakin su sukan ji abincin, sukan ji yunwa, shi yasa ba sa ma son wanke baki da safi. To abin da ke haifar da haka nan shi man wankin bakin ake cika, ma'ana akwai adadin da ya kamata a zuba shi akan brush kenan. To amma sai mutane su cika man wankin bakin, ana zubawa ne kamar girman kwayar gida ko wake a saman wannan brush din na wankin baki. Yana da yakinin cewa idan mutum ya umhani da wannan ya wanke bakinsa ba zai ji komai a cikin cikin, saboda lahaya ce ya sashi jin yunwa. Saboda shi sinadarin man wankin baki yana dauke da wani chemicals wanda yakan sa a ji yunwa idan an zuba shi da yawa. Ba a san cikawa, hasali ma in ka cika zai haifar maka da wata illa wadda kai kili baka sani ba.
To shin menene ma amfanin wanke baki idan mutum zai kwanta?
Wato akwai wata halitta da Allah ya yi cikin bakin dan Adam, ana ce mata Streptococcus mutum, ana wata bacteria ce, wata kwayar halitta ce. Ita wannan kwayar halittar lokacin da mutum zai kwanta bacci, lokacin kuma take tashi, ka ci tuwo ko imami da safe, ka ci shinkafa da wake da rana, da mulici ka shaki da kunun tsamiya, ka zo da dare ka ci tuwo ko ka shati ko ka ci indomie, ah to kuma ka kwanta baka wanke bakinka ba. To ita wannan halitta da muke ce ma Streptococcus mutum bacteria ce, ita kuma lokacin take tashi sai ta ci dan abun da ka raga wanda ya lallake maka, wanda ya dambare maka a baki baka wanke ba. Idan ta ci wannan abun, ita kuma za ta yi depositing. Wannan depositing din za ta yi shine za ta haifar maka da illar da za ta jawo maka matsala. Bakin mutum ya fara wari, in ya tsansa ya tsansa akan farcen sa na kaifa, ya karkaro hakuransa za ka ga wani abu fare-fare haka, wani da dan lamne-lamne haka. Daga nan wannan abun shine ke haifar da matsala da ba ba a sare ba ta baki. Da daddare yana da fa'ida, yana da matukar muhimmanci sosai. In baka wanke ba to zai haifar maka matsala sai ka je asibiti. Daga nan zaka fara jin sensitivity, in ka sha ruwa zaka ji hakoranka gaba ɗaya suka. Iska ma dai idan ya hure ka a hakora zaka ji bakinka gaba ɗaya bai da dadi, zaka ji kamar dai alamun rashin lafiya ne. Ke yasa kowane lokaci muke fadakar cewa idan kana lafiya ana da bukatar ka zo asibitin hakora duk bayan wata shi a shekara so biyu kenan. Idan ka zo in kana lafiya kenan, amma idan baka da lafiya kaga ba bukatar a baka lokaci a ce ka zo bayan wata shida. Amma idan lafiyar ka kalau baka jin komai a bakinka, to muna da bukatar ka ziyarci asibitin hakora domin a diba lafiyar hakoranka. Me zai yiwuwa akwai abun da ka damu hakoranka wanda kai baka sani ba, sai in ka zo akwai kalan mashin da ake amfani da su ana examination na hakoran mutum. Daga nan za a ba shi shawarwari in akwai wata damuwa ma ai maganin ta kafin ta girma. Idan kamar ka ci goriba ko nama, idan ya rike maka a hakora ora sakankan hakuranka, ba bukatar ka kariyo tsintsiya ka sa a tsakinki a hakuranka kana cewa wai zaka cire wannan abun da ya laki maka hakora. Akwai abun da muke cewa dental floss wanda an kaida da shi, is well hygienic, yana da tsafta, dan package ne kamar kwara 50 a cikin packet din. zaka dauko kwaya daya duk inda wani fibers na nama ya shige maka a tsakiyar hakuranka zaka iya sa wannan dan zaren ka sa shi ka fitar da shi ba tare da kaji wahalar komai ba kuma zaka dauko abun ka ka wanke kamar ka aje dama brush ba zai iya fitar da wannan abun da ya matsale ba shi yasa aka zo da dental floss
shin mutum zai iya amfani da tsinken sakace idan bai samu wannan zaren ba da kake magana
toothpick yana haifar da matsaloli da dama a hakuran dan adam yana haifar da tooth pocket rami kuma yakan sa dasashin ya zaizaye ma'ana yayi damage ko in ce ya lalace ne to duk lokacin da ka dauko toothpick kace zaka cire wani abu da ya lake maka a hakura ko nama toothpick itse ne tere shi an mai tsini wannan tsinin da ka dauko ka saka a cikin hakuranka zaka ga wannan tsinin ya ka bugga dina ganin sa to ba kai tunanin ina yake yana nan ya shige maka a tsakiyar hakuranka ko kuma a cikin dasashinka wanda hakan zai haifar maka da illa wadda ta ci wadda ma da ma baka yi shi ba
to shin ma farin hakuri ne yake nuna cewa mutum yana kula da hakurinsa
dama shi Allah ya halicci mutane kala daban-daban normally abinda mun ka sani idan ka ga mutum fari to zaka ga hakuransa ilik idan kuma ka ga mutum baki to zaka ga hakuran shi fare tas haka normally likitoci sun ka lissafa wannan to idan kana baki hakuranka farare kaga ba bukatar ka canza su zuwa wani kala amma idan kana fari kaga hakuranka milik sai kaga kamar hakuran dan uwanka ko abokinka ko abokin zamanka sun fi naka haske to sai kaga kai ma za a yi naka su yi hasken to ba za su yi haske ba na cire ni haka Allah ya su babu abin zaka samu su kuma su canza hasali ma wurin ka je ka canza su zaka iya illata kanka akwai abin da muke cewa bleaching na hakora wasu kuma za ka ga normally hakoran su farare ne amma saboda rashin wankewa sun dushe sun koma wani kala ko milik ko baki haka to irin wannan akwai duk abin da muke sawa mu wanke mu dawo da su normal halittar da Allah ya maka kuma mu baka shawarwari mu sanar da kai mu tunatar da kai ko mu fadakar da kai akan yadda zaka ci gaba da kula da tsaftar bakin don kauce ma irin wa'annan matsalolin
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
sunana pastor Sumbu Smart wannan da an yi manya addinan nan guda biyu za su taka domin samun zaman lafiya da kuma yanda za ka wanda rashin zaman a cikin kwanciyar hankali a nan kasar mu da farko dai yana da muhimmanci mu gane akan cewa in ba mu iya mun gane akan cewa Allah daya ne ya rice mu ba to ka gane a nan zamu iya duban juna da cewa ba komai ba sannan kuma mu ba zamu yi gane ne zamu zama tare da juna ba so shi yasa yana da muhimmanci dukkan mu ya gane kan cewa da kristan da musulmi Allah daya ne ya rice mu sannan kuma ya daura mu cikin wannan dorin kasa na biyu din shine mu dole ne zamu kawar da abin da muke cewa rashin duban juna akan cewa Allah daya ne ya rice mu sannan ya aje mu amma zamu samu mana gani mana partiality da kuma sentiment ana zamu dube shi akan cewa zamu duba mu juna son kai ba zamu iya mu zauna tare sannan kuma mu yi abin da kan kawo cin gaba da zaman lafiya a tsakanin mu ba na uku kuma shine wannan ani jahilci na rashin sanin addini na gaskiya so ranar mabiya idan suna tana cike da wannan jahilci to ba za su gane hagunsu da kuma damansu ba manyan shugabannin addini na da wannan nawaya mai kwayas da ani mabiyanmu su gane ga zahirin gaskiyan addini da ya kamata kowa ya gane za mu fahimci juna za mu juna adalci sannan kuma za mu aiwatar da abin da Allah ke so mu aiwatar ma juna sannan mafita a nan shi ne akan cewa dole ne dukkanmu mu koma ga Allah da kristan ɗin da musulmi ɗin dole ne mu koma ga Allah cikin tuba da kuma yusufu mu gaya ma Allah kan cewa duk inda muka kasa muka a nan za mu dawo gare shi idan muka koma ga Allah Allah kan ya taimake mu cikin jinkansa da rahamarsa ya ka iya nuna mana mafita da za mu yi samu wannan insecurity da muke fama da shi rashin cin gaba da muke fama da shi Allah ya ka iya ya sauko ya ɗauke ya kuma ba mu ani cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.